Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Majalisar mulkin soja da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta kafa tarihi wacce za ta bada damar rarraba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum babban birnin kasar. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin hadakar da ta hada da sojojin kasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da rangaban mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai kai ga mika mulki ga fararen hula. Yayin bikin saka hannu kan yarjejeniyar bai dauki lokaci ba an kwashi zawo'i ana murna a fadin babban birnin Khartoum. Yan kasar Sudan sun yi ta kada tutar kasar suna fadin wata kalma daya ta yi fice lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasar. Kalmar da suka fadi ita ce madaniya wadda ke nufin fararen hula. Bayanan da ke cikin yarjejeniyar ta jiya Asabar na nuni da nasarar da fararen hula ke yi a yunkurin na kafa sabuwar gwamnati. Hukumomin Afghanistan sun ce fashewar wani babban bam a yammacin jiya Asabar cikin wani wurin bikin daurin aure da ya cika makil a Kabul ya kashe tare da raunata fararen hula masu yawa. Nan take babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin a yankin yamma na babban birnin Kabul. A kasarin mutanen da harin ya ratsa da su, yan tsirarin kabilar nan ne na Hazara waɗanda galibin su yan Shi'a ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya tabbatar da tashin bom din ya kuma zargi abin da ya kira makiyan Afghanistan da kai harin sai dai bai bayar da wani cikakken bayani ba. Rahimi ya ce yan sanda da motocin daukar marasa lafiya sun isa wajen tashin bom din cikin gaggawa an kuma dauki waɗanda lamarin ya shafa zuwa asibitoci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta Amurka sun kama akalla mutum 13 a jiya Asabar. Sun kafa shingaye tare da rufe wasu hanyoyi da gadoji. Suka kuma kwace makamai masu yawan gaske a kokarin da suke na kaucewa tashin hankali tsakanin masu zanga-zanga biyu, masu tsaron ra'ayin PP ta farar fata da masu adawa da su da ake kira Antifa. Hukumomi sun kwace roduna da ababen fesa yaji da sauran wasu makamai. Yayin da ɗaruruwan masu tsauraran ra'ayin PP ta fara fata da ke zanga-zanga da masu adawa da suna Antifa suka taru a tsakiyar garin. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya ce mutanen da ke goyon bayan yaɗa tsana ko tayar da hankali ba a maraba da su. Ya zuwa yammaci yawancin kungiyoyin masu tsauraran ra'ayin PP ta fara fata sun bar yankin. Yan sanda cikin shirin ko ta kwana akan kekuna sun hana masu adawa da su Antifa bin hanyar da suka bi. A can yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka baza makan titina jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka da suka kwashe tsawon wata uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina godiya da karfin hali da nuna damuwa akan yankin Hong Kong. UK nan wani malamin makarantar sakandare ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters ya ci gaba da cewa tabbas sun nuna jarumta sama da gwamnatinmu. Malaman makarantun sun hada a gundumar hada-hadar kasuwanci ta yankin kafin su shirya zuwa gidan gwamnati inda shugabar Hong Kong Carrie Lam take. An shirya gudanar da wasu zanga-zanga a fadin Hong Kong a yau Lahadi. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta bada damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yanke musu hukunci ko kuma a yi musu shari'a. Daga ƙarshe jiya Asabar, jami'an yankin Kashmir a bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar India sun fara maido da hanyoyin wayar tarho a yankin Himalaya. Tun dai farkon watan nan yankin na ƙasar Kashmir bangaren na India ya shiga rudani bayan da hukumomin New Delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan tarho da na wayoyin salula da ma na yanar gizo tare da karɓar ikon cin gashin kan da aka ba yankin wanda mafi akasarin mazaunansa musulmai ne. Ranar Juma'a ne kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da wata ganawa domin tattauna kan hukuncin da India na soke cin gashin kan da aka ba Kashmir.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. Ta hanyar zabe yake sauya gwamnati ba ta juyin juya hali ba, inji APC mai mulki. Dan takarar da zan mara wa bayani kadai zai iya lashe zaben gwamnan jihar Bayelsa, inji gwamna Siriya Kidixon. Me yasa dan takarar shugaban kasa na PDM Fasto Aminci Abu ya janye kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata ne? Shin mutum daya zai iya jagorantar duk sauran zababbu kuma a samu nasara a demokradiya? Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na damƙe ɗan rajin juyin juya hali, mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Omoyele Shore da kuma girki 'yan sanda don hana zanga-zangar na samun marabaya daga APC mai mulki da caccaka daga PDP mai adawa. Shugaban APC Adamu Oshimole ya ce in juyin juya hali Shore yake so, da bai dace tun farko ya tsaya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar AAC ba sai ya rungumi juyin nasa. Amma tun da an kammala zaɓe kuma ayyana wanda ya samu nasara, to me kuma yake nema ne? Shugaban PDP Uche Secondus ya nuna rashin amincewa da hana mutane bayyana ra'ayinsu ko kuma kama mutane kan wannan tafarki, da ba mamaki PDP ba ta ganin hakan neman kifar da gwamnati ne. 'Yan sanda ma dai haka suka fassara cewa yunkurin neman kifar da gwamnatin Najeriya ne ko kuma cin amanar ƙasa. Magoya bayan Shehore waɗanda suka je hukumar kare haƙƙin 'yan adam sun yi zargin an ɗauko sojojin haya da za su yi arangama da su su yi yunkurin murƙushe su, matuƙar da a ce sun isa dandalin nan na Unity. Can kuma Bayelsa gwamnan jihar Siriya Kidixon ya ce matuƙar aka amince da karɓar ɗan takarar da yake marawa baya don zaben gwamnan jihar a ranar 16 ga Nuwamba. PDP za ta ci gaba da mulki a jihar. Dixon, wanda ke gani akwai alamun cankar wani ɗan takara na daban ba wanda yake fatan ya samu tikiti ba, ya ce in aka zaɓi wani daban jam'iyyar ka iya rasa kujerar. Gwamnan, wanda ya samu nasarar jagorantar jihar a wadi biyu na tsawon shekaru 8, ya ce sun ƙarfafa jam'iyyar PDP a jihar, kuma zaben na watan Nuwamba zai zama gwagwarmaya tsakanin jihar da tarayya kamar yadda ya faru a 2015. Hukumar zaɓe dai ta sanar da shirin gudanar da zaben gwamnan Bayelsa da Kogi a ranar 16 ga watan na Nuwamba. Hakanan hukumar zaben ta bakin kakakinta Aliyu Bello na buƙatar 'yan siyasa su riƙa bin dokokin jam'iyyunsu don gudun samun cikas.
To, kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe yake nanatawa a duk lokacin da ya samu zarafin haɗuwa da shugabannin jam'iyyu, yakan ce su bi ƙa'idoji, su bi dokoki, su bi kuma tanadin da littattafan dokokin su ya ƙunsa. Ta yadda kenan, idan kai abu bisa doka, tamkar ka zauna lafiya kenan. Saboda haka kar a wayi gari suna da tsarin mulki, suna da dokoki da na cikin gida da ya gaba ya kamata ya zama shi yake nuna musu gun da za su bi da gun da za su taka su gudanar zaɓuɓɓukan su haɗa da na cikin gida da kuma yadda za su gudanar jam'iyyarsu. Wayi gari sun yi burusun sake layi suna abin da bayana kan doka ba. Kuma yin amfani da doka shi ne zai ba jam'iyyu damar tabbatar da ingantacciyar demokradiyya cikin gida a cikin a tsakankaninsu. Wannan shi ne nake ganin abin da zai taimaka wa jam'iyyu kamar yadda shi ma shugaban hukumar zabe ya ci gaba da fada da nanatawa don haka jam'iyya kamata su ƙara fahimtar cewa al'ummar da suke cikin ta da wanda suke kallanta duka suna so suna kwadayi suna kuma son mai bi da kuma kiyaye dokoki da ka'idojin tarayyar Najeriya da kuma na dokokin su kansu jam'iyyun da suke ciki.
Allah ya kai mu zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDM Fasto Aminci Abu ya faɗi dalilin da yasa ya janye kalubalantar shugaba Buhari a kotun zabe da nuna hukumar zabe ta ki sanya takararsa a katin dangwala ƙuri'a.
Abubuwan da da ya taba ka yi ya gan kuma shi mai girman shugaban kasa ya dauki matakai tun da ya matakai za a yi to ragan duka abin da zan yi duka mai yan kasar da yan Najeriya to sai mu haɗa hannu ya ba doka jinka sosai mu haɗu mu doka gaba ɗaya.
Amma Fasto Aminci Abu ai kusan za a iya cewa kafin ma zaben ka riga ka raba gari da shugaban kuma har ma dan kati a wani taro ka daga wa shugaban cewa ya bar mulki. Me yasa ka zo ka canza kuma bayan ka zama dan takarar shugaban kasa an dauka za ka ci gaba da kara ka jaje?
To tun da lokacin aka ba da ke setting hanyar gyara amma tun da yanzu aka da setting gyara a dan ziyara dan kasa wanda duk wanda ke mutum abinda kake so in kaga ana yin shi to dole ne ka hada hannu da wanda za a yi amma gagan ba a bin hanyar yadda kake so kana da yancinka ka bi hanyar da kai ma za ka gan don da a gyara kaza.
Ma mamaki wasu za su yi tunanin wani abu kake so a yi ma ka lura ko ka shiga shari'ar ma ba wata nasara za ka samu ba shi yasa ka janye. Yana iya yiwuwa akwai wani alkawarin mukami ko wani abu da kake so gwamnatin ta yi ma ne?
Ba wani alkawarin duk da abin da muke magana shi ne mu haɗa hannu dukkan mu yan Najeriya ne ba wuri magana ko ina na auren ko ba ni na auren amma duk wanda ke auren ɗan Najeriya ne kuma zai abin da ni ya kamata ni shi idan ni ne ma abin zan yi abin da ya kamata shi ya yi da zuba raka duk wani magana da wani zai ce ko a yi maka alkawari kaza wa yi kaza abin da ni na sani cewa shi ne mun yadda za mu haɗa hannu kuma muna kira ga yan kasan gaba ɗaya a zo a haɗa hannu domin ba mu da wata kasar da ta wuce kasar nan idan kasar nan ta shiga matsala dukkanmu ne wato gida guda ɗaya ne muka shiga ciki duk wanda ya shigo gidan nan da fetur da wuta to idan ta kamu ba shi kaɗai ba duk da wanda ke ciki za su kone saboda haka muka ga abin da ya kamata kasan gaba ɗaya mu zo mu haɗa kai mu gyara ta saboda halin da ta shiga yanzu abin da Najeriya ke nema yanzu shine duk kowa da kowa ya kawo guduma domin gobara ta tashi kowa ya kawo ruwa a kashe wurin so kowa ya samu matsala ya samu inda zai samu ya lafa.
Me ya faru me shugaba Buhari shin ka samu ka gana da shugaba Buhari ko wasu jami'ansa kafin ka dauki wannan mataki na janye karar ka kotu?
Ai maganan ganawa ba ma zo kaɗai ba har da wanda suke waje har da manyan limamai da sauransu wanda dai ke kishin kasan nan ya neme ni yadda za mu gyara mu haɗu mu ga cewa mun gyara kasar nan mun bar komai mun haɗu mun gyara kasar nan in ta yi kyau daidai ne in ma ba ta yi kyau ba mu ne da wahala saboda haka duk abin da muke ciki muka sa a gaba shi ne yadda Allah zai kawo mana zaman lafiya a kasar nan a ga musulmai da kirista suna walwala tare a ga cewa ba bambanci tsakanin ɗan kudu da ɗan arewa zaman lafiya zai zama ɗan sarki.
Gamarin zaben dai Aminci Abu ya jagoranci taron nuna bara'a ga shugaba Buhari da daga masa jankati. Ga ma abin da ya ce a wancan lokacin.
Buhari administration is the worst in the history of Nigeria.
Haɗaɗɗiyar kungiyar mabiya addinin Kirista wato United Christian Association of Nigeria ke nuna bara'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da nuna ya haƙura da takarar 2019 kuma da APC da PDP duk sun gaza da haka bai dace a sake ba su dama ba.
PDP and APC have failed Nigeria. Amen. We will not allow them to come back again.
Amen.
Can I hear a big amen?
Kungiyar a wajen taron manema labaru a Abuja ta yi ikirarin cewa ta mara wa shugaba Buhari baya a zaben 2015 amma bai cika mata alkawari a biyar da ta yi tsammani ba. Fasto Aminci Abu shi ne shugaban kungiyar.
Direba ya gagara tukin mota sai ka ce dokin mota ai kana cikin wahala. Baba ya yi nashi ya yi kokarin shi muna kokarin shi ya ajiye wannan mukamin zai huta sannan APC da PDP su tafi su je su huta domin sun ba Najeriya wahala.
Idan bai dauki wannan shawarin naku ba ya tsaya takara ya za ku yi?
To zai gan a koriyarsa. Da in dai bai wannan ba ranar zabe zai gani a wanda ya faru da Jonathan haka zai faru.
Tabbas wasu za su dauke ku cewa kun zama ƴan siyasa, ni za ku ce wanda suke
ƴan siyasa ba kowa ɗan siyasa ne da limami da krista a haka ake zai waye ɗan siyasan nan mutum da zai gan gaske ya faɗa.
Wasu aminci lissafa mana waɗannan abubuwa da ku yarjejeniya da Buhari.
Ya mana alƙawari cewa lallai in ya hau wata uku ya yi wa Boko Haram za su tafi. To ga Boko Haram yau a ce ya an kashe Boko Haram har an kafu tan Boko Haram har an ka an bashi a bila gari ya waye mun ji shi ko ya ce ai na dan daram. To malam washe rudin wani.
Yan siyasar Najeriya dai ba kasafe suke zama masu hamayya ko mara baya na dindindin ba. Shin mutum ɗaya da aka zaba ka iya jan akalar duk sauran zababbu a samu nasara? Bisa misali da shugaba Buhari da samun rinjaye a majalisar dattawa da wakilai, masanin siyasar tattalin arziki Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi fashin baki.
Duran da aka fara tunanin a'a ba a tunanin kowa sai na mutum ɗaya, to an shiga matsala. Duk matsalar da aka shiga a duniya shekara 200 ta wuce zuwa yanzu tana dangana da cewa an ɗauki wani an dora shi akan abu ana tutiya da shi shi kadai. Daga maganar Hitler daga tunda duk abin da ka gani shekara 200 da ya wuce a duniya da ya kawo matsala yana dangance da irin wannan. Shi yasa ake rungumar demokradiya, saboda an yadda ciyaran da aka yanke hukunci wanda zai zartar a bashi dadamar da zai je zartar da wannan hukuncin, amma ba maganar mutum ɗaya ba.
Dokta, a siyasar tattalin arziki me kake gani ya kamata ya faru ne ko zai faru idan a ce an kawo kasafin kuɗi a yau majalisa yadda aka kawo littafin nan, saboda kar ta shiga wani zargi na shugaban ƙasa kawai ta buga guduma kawai ta mayar masa kayansa ta ce ta yadda a je ayi aiki?
To idan aka yi haka shine za a dawo wato tunanin mutum ɗaya ne kawai. Duk wanda ya sa baki ma ya san ɓata lokacin sa yake, saboda abin da aka rubuto na mutum ɗaya ko kuma na bangare daya shine zai zama tattalin arzikin kasa. Tattalin arziki zai zama cewa babu dogon tunani, ba zurfin tunani, babu waɗannan wuraren da kake gani. Ko daga cikin masu shari'a akwai waɗanda su shari'ar su tattalin arziki suke yi ba. Shi budget yanda ake yin shi, wannan maganar na a ce shugaban kasa yana jami'i sa za a canza masa budget, ƴan majalisa suna cewa suna da dama su a canza musu budget, dukkan su ki suka yi su je wurin masu shari'a a fitar da gaskiya. Dama shi shugaban kasa shekara biyu kafin lokacin da zai kawo wannan budgetin ya fara taba kowa yana cewa ina son ne kaza a wuri kaza, ina son ne kaza a wuri kaza, kai kuma zan maka kaza, kai kuma zan maka kaza, kai kuma zan maka kaza. In aka bada wannan damar, saboda a gaskiyar magana shi ne yake da karfin da zai iya zartar da budgetin, ba su suke da wannan karfin ba, to akan karfinsa zai iya fitar da budgetinsa, amma kuma sai sun yarda da wannan budgetin. To idan aka ce zai zo yayi ba su yarda ba, idan ya kwashi aiki duka ya kai su daura, ba wanda zai ce masa ba doka bace. In suka yarda suka tabbatar masa da wannan doka ce ta Najeriya, an ce duk aikin da za a kai su daura, duk aikin da za a kai su Lagos doka ce ta tabbatar. Yanzu wanda ake kaiwa kashi 60 wasu wuraren, ai dokar an yi ta ta zauna, kuma ba wani wanda ya isa ya je ce me yasa. Idan kasa bata samu wannan damar na cewa kowa ya sa baki ba, to wani ma ana yi zai zama shine zai lalata abun. Wanda ya kamata ya gyara abin zai iya zama maka shine mai lalata abin. To a ta ina zaka samu cigaba a kasa? Abinda demokradiya take ba da dama kin, wanda yake da tunanin shi bai yadda ba, an cuce shi, an bashi dama ya zo ya faɗa shi, kuma an bashi bayani wanda wataƙila da alƙawarin da lokacin da shi nasa dama za ta fito, to kaga shi ma sai sa hannu, sai kaga hannun kowa an ɗaura akan cigaban kasa. Amma aka ce maganar mutum ɗaya ne ko maganar jam'iyya ɗaya ce ko maganar, to wasu za su yi da baki ne kuma ba za su tabbatar da shi da zuciyarsu ba, to kaga kasa tana cikin matsala kenan.
Fatar mu dai kar kasa ta shiga matsalar. A gaida Dr. Bibi Faruk. Masu sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai kula da haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adumaili Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba, na kocin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya, inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye. kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar primary a garin Yola dake arewa maso gabashin Najeriya.
Na kai na wata makaranta a Yola fa da jihar Adamawa, kuma wannan makaranta akwai bin dama na ga wasu can suna nan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi, sannan da gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo. Bari zan dan yi kokarin ji wata kila ko zana iya ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke da huta wannan.
Barka je a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu a can, dai ina dan rage ta ne kawai nake dan zuzzudewa nan saboda dan rage tunani.
Wannan lamari dai a kullum ga mata da hankulan iyaye malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin koyon kullun da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da habaka kamar wutar daji, batun da iyaye irin su Malam Umar Dan Kano tsohon makarantar kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa ke cewa fa dole ne a tashi tsaye.
Abin da yake faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaran mu sun mai da wurin wajen shaye-shaye
su mai daina
makarantu tsofaffin makarantu haka waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba, kai har waɗanda suke da kyau za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su, kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga har fiyaɗe suna mai yara mata a ciki. Kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tarra shi, saboda gaskiya fisabilillahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya, wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam.
To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahir Bomo wani masanin haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin Najeriya ya ko bayyana rashin jin dadin su ne da cewa
karatu ne suna da yawan dalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah ta ina ga katanga wanda za a ce makaranta da shi ba a kewaye ba, sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yanda ya ga dama, za ga wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba, wasu makarantun ma sai ga sun zama hanya ne, wasu sun mai ta hanya ne ke za su keta ko su bi anguwa ko su fi gona ko su fi wasu abubuwa nasu daban, makaranta zama hanya wanda ke kwata-kwata da bai dace ba. To wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda ke kwata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau na sabar wiwi ne koko na wasu barasa wanda ake sha ko na ƙwayoyi ko na ruwa, sai zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makaranta, sai zama wannan wuri ya zama su wurin za su je su shaye-shayensu. Zai zama cewa kuma wani abin ban haushi shi ne bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da ƙwara ɗaya. Su kuma waɗannan makarantu in ma an samu shugaban makaranta ne ƙwazo mai ƙoƙari wanda yake ƙoƙarin cewa bari ya ɗauki ko da mai gadi ne wanda ke zama yana biyan shi tabu, to sai zama cewa ta kilo ko kuɗi kilo kuma sa zo mashi wani kuɗi a ƙarshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kama da irin haka nan, sai ga cewa ya zama kuɗin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai siya alli ko takardu ko su abubuwa na buƙatu waɗanda yake za a bai wa malamai a koyar da yara da shi ba, bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba, to shi yake da kuɗin da zai shirya kuma yana biyan masu gadi.
Haka nan kuma Abdulhamid Bomo ya ko bane irin matakan ma da ya kamata a ɗauka yanzu.
To ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewa makarantunsu, domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba daɗe ya zama cewa lokaci su wanda su yi sha'ayen nan bayan ma sun yi sha'ayen nasu dama makarantun tagogi sun ɓalle wanda ƙofofi sun karye kila ma lokaci cikin ajin za su zauna su sha ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fitsarin su bayan gidansu, a dawo ya zama cewa ɗaliban za su zo karatu sai ya zama cewa sun zama kuma su ne yanzu masu aikin kwashe kazanta ajin su kafin su zauna. Farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga firamare zuwa sakandare makarantu ne wanda ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci, wanda ke sai an buɗe za ka shiga sai an buɗe za ka fita, wanda ke idan ko da makarantar na jihar ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle.
A kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na NDLEA wato hukumar yaki da sha da kuma fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya sukan ce suna kokari, to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya ƙarin haske.
Kazan ba wannan ko ina a kowane lokaci, domin haka a wannan fannin muna buƙatar mutane inda suka gane ana
ga iyaye da kuma sauran al'umma wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaki da bata garin da ke fakewa irin waɗannan wurare suna shashaye. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan kula da harkokin yaɗa labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
A cikin wata shida za a gyara makarantu, za a giggina azuzuwa, za a shinge makarantunmu duka domin ganin cewa su ma yaran mu su sami kwaisuwa cikin tsanaki cikin kyakkyawan tsaro.
Koma da menene fata ko shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murabba Amurka daga Yola a Nigeria.
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un ami.